بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى قال هذا مؤديدي يوم الخميس شابي وطن جماد الأولى شكرا هدو ولد الأولى ربعين دشدة وانده يدير شاهدو وطن نوفمبر دوير أشند هلوء ميلادية وانا مدير سنام من البركة دمكي كراتو سكين كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب. Idan ba manta ba, wancan sati min tike a babi da yayi mana magana kan wa minan nasi mai yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ya zama shiga sabon babi insha Allah ta'ala. Malai yace babu qaulillahi ta'ala inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Wa qaulihi inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ما لا أولنا آيوه إذا يكاومنا يقول لمن بابي كان صورونا أبجيزي صورو إري إريني أقول صوران ديكي هنا دا علاقة دا صوران الله تعالى yana alaka da ibada. Idan aka yi irin wannan tsoro ga wani ubangiji, to wannan an yi masa shirka. Akwai tsoro na harama, akwai tsoro na dabi'a. Yanzu anan ba zai kawo mana magana akan tsoro na ibada da tsoro kuma wacce take haramun ne a yi ta. Abinda ya sa ba ya yi wannan saboda babin da muka baro shi al-muhabba. Al-muhabba soyayya da ake wa ubangiji, saboda dukkan kashin bayan bautan ubangiji da za a yi dole a gina ta akan soyayya. Da aka soyayya zama soyayya da ake wa ubangiji, soyayya ta ibada haramun ne a kaita izuwa ga wani Allah ta'ala. To shi ma haka tsoro, wannan fuka-fukai guda biyu akan su ne ake gina wato duk wata ibada: soyayya da ubangiji da kuma tsoronsa. Wanda ya ce kawai zai yi ta ibada akan soyayyar ubangiji kadai, baya tsoron azaban shi, to zai halaka. Kamar wanda ya ce kuma zai gina ibadarsa kadai akan tsoron ubangiji babu soyayyarsa, to zai halaka, saboda wannan zai sanya ya zama ya cin rai daga rahmar ubangiji. Ubangiji kuma shi so yake ka bauta mishi tsakanin wato al-muhabba da al-khawf, tsakanin soyayya ga ubangiji da kuma tsoron azaban shi. Mahabba ita tana soyayya ga ubangiji, tana lazumta maka girmama shi, kamar yadda wato kankan da kai ga ubangiji da kuma da suna gaba gare shi yana gadan maka da wato tsoronsa. To ba ko ba zai yi ya zama ya sami rabauta ba, sai yayin da ya zama ibadarsa da kai kawo shi zuwa ga ubangiji ya yi ta akan fuka-fukai na soyayya da tsoro, ya yi ta akan fuka-fukai na kwaɗayin layin ubangiji kuma da tsoron azaban shi. Allah ta'ala yana bada labarin bayan Allah ta'ala yake cewa innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban, sun kasance suna yayyeniya wajen aikin alkhairi kuma suna bauta mana raghaban dan kwadayin ladan mu da kuma rahaban da kuma tsoron azaban mu. Ar-raghaba anan ita ce al-muhabba, inda ana kwadayin wanda ake kwadayin ladan sa, kaga ana son sa kenan. Shi kuma ar-rahaba shine nan al-khawf. To Allah ta'ala anan sai mala ya fara kawo mana ayan da ya kawo shi, inna ma zalikum ash-shaytanu, wannan shaydan ne, yukhawwifu awliya'ahu, yake tsotar da wato waliyansa. Fala takhafuhum, kar ku ji tsoronsu, wa khafuni in kuntum mu'minin, ku ji tsoro na idan kun ka zama mu'minai da gaske. Wannan aya ta kunshi magana akan wato meyin imani, me kishin imani, da aka ce cewa in kuntum mu'minin wa khafuni in kuntum mu'minin, shi kaga yana nuna maka duk wanda ya kishin wannan tsoron, to bai zama mu'mini ba, bai zo da imani da ake bukata ya zo da shi ba. Dalilin da yasa Allah ta'ala ya saukar da wannan aya, kamar yadda wanda ya kuma san suratu Ali Imran zai gani, Allah ta'ala ne ke bada labarin cewa wasu mutane sun zo wanda masu ciwon zuciya, cuta ta zuciya, suka zo suna gaya ma mu'minai, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل ولم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم abinda ya faru farko lokacin da aka yakin Uhud da aka yakin Uhud sai ya zama abinda ake neman nasara a wannan yaki ba a same ta ba duk da su ma kuma kafirai Qurayshawa karkashin Abu Sufyan yanda suka so su zama sun dirka ke mu'minai musamman manzon Allah da kuma sauran manyan sahabbansa irin su Abubakar da Umar to ba samu wannan daman ba to sai labari ya dawo manzon Allah cewa ga sunan su Abu Sufyan suna son su dawo Madina su zartar da abin da suke so su zartar da shi na su zama manyan jagororin musulmai su zama babu su da zama ko an ci nasara baki ɗaya kan musulunci haka manzon Allah sai ya ce duk wani wanda yake ya fita ya kishi aka yaje auto ya fito za a fita aka zo aka fita cikin miki da kuma cikin wato cikin wanda mai ake kira jini da wato ciwuka da aka ji a wannan yaki mazala ce a zo a fita haka nan bai ma kowa izini ya zauna ba sai Jabir dan Abdullahi saboda an kashe mishi babansa yace ya zauna ya ci gaba da jimamin abin da ya same shi mazala ya dauki ayarin waɗannan mu'minai suka tafi inda ake cewa Hamra'ul Asad aka zauna ana jiran wato kafirai su zo to kaga shi wanda ya kawo labarin cewa ga can sun ƙara yau wato sun ƙara wato yau taron dangi za su zo su ƙara dirka ke ku shi abin da yake so shine ku ji tsoron su fashawhum ku ji tsoron waɗannan kafirai to amma su mu'minai fazadahum imanan wannan sai ƙara musu imani wa qalu suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ta'ala shine abin dogaro kuma madalla abin dogaro ne zama shine ubangiji sai suka komo da ni'imar da ubangiji ya musu na wato imani da kuma wato saka kan cewa da suke a gare shi da kuma dogaro gare shi to wannan shine malama shine Allah ta'ala ya kawo mana wannan ya faɗa wannan aya da malama ya kawo mana cewa inna ma zalikum shaytanu shi wannan wanda yana tsotsar da ku wannan kafirai to wannan shaytan ne wato ya mai da'awa ya cikin da'awan shaytani يخوف أولياءه يلا سيتقوتن دا وتوليانسا يلا سيتقوتن دا وليانسا فلا تخافوا من كرب الأورانس وخافون إن كنتم مؤمنين كنتم أورونا إن كنتم مؤمنين وانا آية ما لبي سنة تيوا تيوا دوان وان دي زوين أسوتن دا مؤمنين أبيجي نجهادي كو بيجي نقوكاري وجن نما يجن أبنجي تيوا نيا دوا شيطان سوالا قاشو وانا متمي دي زو تيتي إنما ذلكم الشيطان وانا شيطان ني da aka ji yayin da aka zo za a yi wani abu na addini ko za a yi wani abu da za a ne za a sami za a yi bibiyar ubangiji da ita da wannan abin ko kuma za a sami wani abin da za a tunku da fushin ubangiji da wannan abin idan wani ya zo yana tsotan muku da yana ba ku tsoro kan cewa kar a samu matsala ku ji tsoron kafirai ku ji tsoron kar wani da wani wanda wani zo same ku da wato fushin su to wani ya zama shaitan inna ba zalikum shaitan Allah ta'ala ke cewa wannan shaitan ne yukhawfi awliya'u wannan bai da bambanci da a yanzu wanda suke da'awa wanda suke da'awa a yanzu dole za su zama su shirya ma wato al-muqata'a wal masa'ib al-muqata'a wal masa'ib shine za a sami wato masibu da kuma wani ya ce zai zama ya yanki tsakanin shi da shi mai da'awa din to mutum dole ya shirya kasancewa yanzu dan mutum ya zo yana da'awa yana aikin alheri yana umai da kyawawan yana hayi da mummuna idan ya samu wani ya zo yana ba shi tsoron cewa to kai baka gudun cewa mutane su yi fushi da kai ko zama sun zama tsakaninka da su babu jituwa ko arzikin da su yake hannunsu su hana ka to wannan wanda ya zo yana ba da wannan tsoron karkashin wannan aya ya zama waliyi na shaidan ya zama shaidani da cikin shaidanu kuma yana tsotar da waliyansa ne ba kuma ya samu nasara wanda za su yi mashi biyayya ba sai shi ma ya zama shaidan sai waliyin shaidan din so Allah ta'ala yana cewa inna ma zalikum shaitanu yakhawfu awliya'ahu ba shi kaga da'awa ita wato ya kamata ta zama ba zai ta zama wai kawai da abin da zai jada wa mutane rai ba dole wanda zai da'awa ya shirya da masifa ya shirya da wasu jarabawa iri kuma wasu za su san ana shi da'awa su cewa saboda suna gudun kasu fushi da kaga wanda za ka samu bai sanya da'awa ne saboda yana gudun karin dan anguwan su dangin su ko wani abin da ya kamata wannan su fushi da shi to wannan duk wanda yana tsotan da kai irin wannan tsoron Allah ta'ala shine yake baka labari cewa inna ma zalikum shaytanu ai wannan ya daga cikin mai da'awa ya daga cikin wasu shedanu masu da'awa yana wato tsotin da masu raunin imani sai yake ummatan ummatan wanda za su mishi biyayya akan su mishi biyayya kar su fita su je wannan gumbuzu din Allah ta'ala yake cewa wa khafuhum kuji tsorona fala ta khafuhum kar kuji tsoran su wa khafuhum kuji tsorona in kuntum mu'minin daga sai ku mu'minai ne wannan yana nuna maka cewa irin wannan tsoro da zai sanya a cikin tsoron abin da ake abin da wasu mutane ke jin tsoro saboda neman yardan ubangiji to wannan tsoron tsoro ne na ibada saboda gashi ya ce idan kun zama mu'minai ku ji tsorona wato idan ku zama mu'minai ku za ku ji tsorona ba sai da ku ji tsoron su wanda yake tsoron kafirai a bigiri na wato jihadi to wannan tsoro da yake tsoro ne na wato tsoron wani ubangiji wanda yake ba tsoro ne na ibada ba wanda kuma yaji tsoron ubangiji kadai a bigire na jihadi to wannan tsoron da yayi tsoron tsoro na ibada kishin wannan kuma shine kafirci da mutace ma wato neman ubangiji Allah ta'ala ya yi mana magana akan tsoro na ibada wajibin a tsarkake mishi wannan tsoro din idan ma shi kadai yake jin kin wannan tsoro tsoro na ibada shine duk tsoron da zai sanya ka nema yadan ubangiji da wannan tsoro din idan ma tsoro muna saboda tsoron da muke ma ubangiji ya sanya ba ma ba za mu shagiya ba ba za mu yi zina ba ba za mu yi kaza wanda duk tsoron ubangiji ya sa muke haka to wannan tsoro ita ce ake kira tsoro na ibada ba dama kai ka gurfanar da wata ka fuskantar da wani tsoro irin wannan ga wani ubangiji sai ga Allah ta'ala shi kadai Allah ta'ala cewa ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'alu ma yu'maru yana ba da labarin sun mala'iku cewa mala'iku suna yi wa ubangiji ibada sujada ba sa suna yi wa ubangiji sujada ba sa girman kai suna kuma tsoron azaban shi sai yake cewa ya khafuna rabbahum min fawqihim suna jin tsoron ubangijin su da yake saman su wa yaf'alu ma yu'maru kuma suna aikata abin da aka ba su umarni wato suna tsoron azaban sa to shi kaga tsoro na ibada shine tsoron da zaka yi tsoron karka saba ma wanda kake ji tsoro din saboda yana da azaba saboda akwai wasu abubuwa da yake hannun shi da idan ya rike to da ba za ka samu alheri ba kuma ya sanar da maka wannan azaba azaba ce wacce take ba mai tun kudi maka wannan abin sai shi to shi kaga wannan tsoro ne na ibada Allah ta'ala yana kara ba da ya kara ba mu labarin tsoro na ibada ne a game da wato mala'iku yace bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن تضاوهم من خشيته مشفقون Allah ta'ala yake cewa wadannan mala'iku bayan su ne masu girma ya kawo su ko su cewa ba sa rigayar su da magana duk abin da ya ba su umarni suna aikatawa kuma suna sun kasance masu tsananin tsoro ne kasa fusa kashi to wannan da akata ne ake bauta ma Allah ta'ala duk wani abin da za ka yi ma ubangiji na ibada da kana tsakanin soyayyar rahmar ubangiji da kuma tsoron azaban sa al khawf al mahabba da kuma al khawf wannan shi ake ta kira tsoro na ibada tsoro iri uku ne malamai suna raba ta iri uku tsoro na farko shine tsoro na dabi'a tsoro na dabi'a kaman mu ce ina jin tsoron kirkece kai cini kai cinye ni ko ina tsoron kura ina tsoron damusa ina tsoron zaki ko zakanya ina tsoron maciji ina tsoron wani azzalimi kare dankan wani azzalimi wanda ya fi ni karfi ina tsoron wani wanda yake Allah ta'ala ya bashi wani iko akai na to kaga yanzu wannan babu ne ga irin wannan tsoro tsoro ce ta dabi'a kawai dai abinda ba a so shine a kar da ya kai ka zuwa ga aikata haramun ko kuma barin wani wajibi idan ya zama wani tsoro ya sanya ka je ka aikata wani haramun ko ka bar wani wajibi to wannan tsoron ya zama tsoro na zargi amma dan wani ya fi ka karfi dan kawai kaga kura ta zo a gaban gidanka kaji fitowa to za a ce dan me baka fito ba wannan tsoro ne dabi'a kuma har da babu Allah ma Allah bai cire musu irin wannan tsoron ba Allah ta'ala yana bada labari na annabi Musa da Haruna yace qala rabbana inna nakhafu an yafruḍa 'alaina aw an yaṭṭa yace yana suke ga mu ubangiji cewa ya ubangiji mu muna tsoron kar ya zo ya yayi mana kaza yayi mana kaza kaga suna tsoron wani azalimi ne wannan Fir'auna yana da wani iko da zai iya musu na shiya da makamai yana da kuma sojoji talaka dan an ji tsoron azalimi wannan ba matsala bane bai zama amma kaga wannan bai hana su sun je sun ci gaba da awa ba kawai suna neman ubangiji ya ga musu sai ya lashi da awa ne wannan bai hana su ba saboda karkace wai yanzu saboda kai tsoron wani wani kane ji kushi da kai ya hana ka arziki shagon kai a ce a daina wato wani alaka da kai ta cinikayya kace ba za ka yi da'awa ba wannan kai wannan kai wannan kuma kai mu na ubangiji zato a haka zalika tsoro Allah ta'ala ya kara babu labari kan dai annabi Musa wa faratu minkum lamma khiftukum sai ne guje ku yayin da nake tsoron ku lokacin da ya kashe wannan wannan wanda ya kashe din aka ga ya mushi cewa ga yana ana shirya mushi cewa za a mushi kaza mushi kaza to sai ya gudu sai ya zace wa faratu minkum lamma khiftukum sai ne gudu daga gare ku yayin da nake tsoron ku to yana wannan tsoro din kashi tsoro wani azzalimi an ce wani yan sanda na neman ka an ce wani azzalimi sai gida neman ka ka gudu wannan da ba za a ce maka dan me kai ba tsoro ci da dabi'a saboda Allah ya bashi dama ya maka wani abu haka zalika tsoro na wani abu wanda wani wasu dabba za ta cutar da kai kamar zakanya kamar zaki kamar damusa kamar wato maciji shi ma dai wannan a kisa annabi Musa Allah ta'ala ya bamu labari yake cewa falam ma ra'aha tahtazzu ka annaha jannun walla mudbiran walam yu'aqib ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalin Allah ta'ala yake bamu labari cewa lokacin da ya ga maciji ya ga tana wato sauri ta zama maciji ce mai sauri kuma ka anna hajanin wallahu dubira sai juya da baya wallahu dubira walam yu'aqib bima ya juya bima wayo ba to sai Allah ta'ala ne yake kiran shi ya Musa ka dawo aqbil ka jiyo zuwa gare ni Allah ta'ala yake cewa ka jiyo zuwa gare ni muni masu manzanni ba su tsoro a wajena to kaga anan me yasa ya tsoro saboda ya san maciji a dabi'a zai cutar da shi maciji ya ce cutar da shi to wannan irin tsoro shine tsoro na dabi'a wannan ba tsoro ne na ibada ba kawai dai kamar yadda muka faɗa a ya haramun ne mutum ya ji tsoron saboda tsaba tsoro irin wannan tsoron ya zama ya sanya ya bar wani wajibi ko ya aikata wani haramu eh wannan irin wannan tsoro ba zai zama abin da yake na zargi ba mutukar dai ba zuwa akai aka ce ya kuta wani abu amma zuciyar shi ya bin da imani amma kawai aka ce kawai ya zagi ubangiji kuma kawai dan an sa mishi bindiga sai ya zagi ubangiji kuma zuciyar shi kuma akwai har ya zama ya kuta mazuwa ga wannan zagi to kaga yanzu wannan ai ba ikrahi ba matsa maka a zuciya wannan wani abu ne da da suka sa maka bindiga suka ce kamar wani kafirci ka fada to wannan fada cewa su farka burci saboda sai dai a baki kawai amma a cikin zuciyar mutum ya fada to yanzu kaga yanzu wannan ya sanya ya bar wani wajibi kuma ya aikata wani haramu wannan ba zai zama ya zama kushe shi wajen ubangiji ba sannan kuma daga cikin sharadin tsoro na dabi'a shine wato ya zama ga abinda mutum yake jin tsoro din yana da dama da ubangiji ya bashi ya cutar da shi baya wani abu ne wanda yake kawai tsoro ne a wani tsoro ne kawai mutum ya faye ba akwai abin da zaka gani ya faye da wani dama da ubangiji ya bashi a kanka kamar mutum ya ce yana jin tsoron wani wata wani zare ko ya ga wani kawai hankaci haka yana jin tsoronsa to kaga yanzu wannan kawai shi ba za a ce mishi kai ka cika tsoro tsoron wani tsoro ne wanda yake bai dace a samu mutum yana jin tsoro irin wannan abu ba kawai ya zo wucewa ya ga wani langalanga kawai sai ya ji yana tsoronsa wannan tsoro ne da bai kamata ya sami mutum da shi ba saboda ubangiji bai ba wannan abin dama a kansa ba sai tsoro na biyu banda tsoron ɗabi'a shine wato ya ji tsoron mutane har ya bar wani wajibi saboda raunin imani kawai ba wai saboda yana jin cewa shi wannan wanda ya bar umarninsa shi ma ji yake da ubangiji ba a ya bar wannan tsoro saboda raunin imani ba yana girmama shi ba kuma dan yana kaskanta kanshi kaskantawa na tabauta ba kawai dai ya bar sai a samu mutum ya ƙi yin da'awa misali saboda yana gudun mutanen gidansu kasu fushi da shi ko mutanen garinsu su daina ciniki da shi ko kuma shi arziki sai na wajen shugabawa ne da shi ko shugabawa ne baya son a rika yin da'awar sunna sai ya daina yin da'awar sunna saboda wannan kaga wannan raunin zuciya yasa ya haka ba wai saboda yana jin cewa shi ubangiji wannan mutumin da yake da ubangiji a mashi'a ba a ganin dama ba to yanzu irin wannan abin da mutum yayi a kawai wato rabanci ne da kuma wato kasawa ta bangarensa ya kasa fuskantar mutane a irin wannan yanayi wannan alfarko al'amari yakan zama haramu irin wannan tsoron haramun ne mutum ya ji tsoro tsoron da har zai hana shi fuskantar umayyar kyawa da kuma hanyar mummuna to wannan irin wannan tsoro ne na haramu ko da misali tsoron ya zama ya rinjaye ka to dole ka ji a zuciyarka ka zama kana kana inkari kamar yadda aka sani hadisi Abu Sa'id al-Khudri duk wanda ya ga munkari to ya falyughayyirhu bi yadihi ya canza da hannunsa in ba nan ba zai iya ba canza da bakinsa in ba zai iya ba to ya canza a zuciya wannan kuma shine mafi raunin imani to idan mutum yayi tsoro amma kuma yana da imani to wani raunin imani yasa yi haka in kuma tare da haka yana wato fatan ya samu wani alheri ne wajen wannan mutane ko kuma yana gudun kasi mushi shi wani sharri sharrin da ubangiji ya ba su dama akan shi amma ya bari ne saboda ragwanci kawai ba saboda wannan abin ya rata a zuciyarsa ba to yanzu wannan haramun ya aikata wannan sabon Allah ta'ala ya aikata a farko da amari wannan idan bai taba wani abu na rubiyan ubangiji ba idan bai zama ya alakata wannan tsoron da cewa ya ba su wani abin da ubangiji kadai ke yi ba kamar azurtawa kamar kashewa kamar irin abin da yake da alaka da wannan rububiyar ubangiji wani abin da aka san ubangiji kadai ke iya yi ba da ruwan sama ba da arziki saukar da rashin lafiya talauci wannan abu ne da ubangiji kadai ke yi idan mutum ya zama ya ki yin da'awa ko ya ki yin wani abin da ya zama ya wajibi a kansa saboda yana jin tsoron wani mahaluki tsoro ta inda har ya zama abinda ubangiji kadai ke iya yi ya ba wannan mahaluki to yanzu wannan tsoron ya yi gaba kuma ya wuce wannan gaba yanzu muna maganar gaba ne da ya zama gaba ce ta haramun ba gaba ce ta shirka ba misali a ce ya yi tsoron wani mutumi saboda kawai ragwancinsa ba dan jin cewa shi wannan mutumi ya da wani kaso a rububiyar ubangiji ba kaso a rububiyar ubangiji shine wajen ba da arziki wajen sawa ne zaman mai talauci wajen kawo rashin lafiya wajen saukar da wani ne kadara mai radadi kamar kashewa rayawa ba da ruwan sama irin wannan wannan su ne manyan abubuwa na rububiyar ubangiji to in ya zama tsoron da ya sanya mutum ya ki yin wajibi ba irin wannan tsoron ba ne to wannan tsoron da ya yi tsoro ne na haram ya yi zunubi ne zunubi mai girma amma ba za a ce ya fita musulunci ba irin wannan tsoron ko zaka samu da yawa daga cikin malaka masu da'awa ba sa yin irin sa tun daga kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga tun da ya zurfa har da'awa sai ya zurfa da'awa kuma ya zama ya bujire ga duk wani mai magana yan dangin sa irin su Abu Lahab suka aurace masa Qurayshawa suka zage shi suka ce makareci suka ce majanuni wato ba yi da hankali suka mishi ƙarya suka mishi kage amma wannan bai sa ya bar wato wannan da'awan ba saboda baya jin tsoron tsoro gami baya shayin zargin mai zargi gami da Ubangiji akwai hadisi da yake a cikin Musnad Imam Ahmad cewa manzo Allah ya rika bibiyan duk inda ya san mutane da zango da fasalin shekara da ya san Larabawa na zama lokacin aikin haji sai ya je ya same su yana musu da'awa lokacin da ya san lokacin da kasuwannin suke ci kasuwannin su ba wai kawai kasuwanci suke yi ba aka zo a samu wani lokaci kowace kabila ta zo ta dinga bujirar da abin da dan kabilan zai yi na alfaharin kabila na waƙoƙin su da sauransu suna kiran shi su dauka ba ko suke bi majaz ko bi majanna to zan haka yake zuwa yana bi irin waɗannan wato taro na mutane yana cewa ya ku mutane qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la ilaha illallah za ku rabauta haka ya rika bi yana bi shi kuma Abu Lahabi kaga Abu Lahabi dan dangin sa ne babba sa ne sai ya rika bi wurin mutane yana cewa to wane nan da yake muku wannan da'awa din kada ya karkatar da ku daga ababen bautan ku mu ma da diya biya fitine mu ne kaza mu zalla hakin ya gaji sai ya rika kakkaucewa baya son ya rika zama inda yake da'awa shi ma yana zuwa wajen amma Abu Lahabi bai fashe ba haka ya rika bi wato yana har yana sai yana kokarin nuna cewa akwai muna fara wani yaro fa su Qurayshawa muna fara wani yaro a cikin mu fa da ya biya kaza idan suka zuci a haza gulamu Quraysh wannan shine wannan matashin din da ake fada na Qurayshawa ai ku gashi nan ai ku ayi gaskiya yana ta da'awa yana cewa mu zo bauta ma Allah ya sanya abinda za a bauta shine guda daya a lokacin nan bazai ta zoyi da'awa ba babu wanda zai amsa da'awar sa a wurin mutane duka mutane da Larabawa su taru ya zai cewa qulu la ilaha illallah tuflihu amma ba wani ɗaya da zai amsa wannan da'awar manzo Allah bai kasa abu ba zage shi ba suke a wurin bai kuma daina da'awar ba ya ci gaba da kiran su aka samu su Abu Lahab suna zuwa suna kara mishi kage suna mishi shari duk wanda bai sa manzo Allah ya daina ba ya ci gaba da da'awa har sai da Ubangiji ya san ya wato kai wannan sakon imani zuwa zuciyar ansarawa wannan na kawo wannan saboda wato ka fahimci yayin da ka tashi zaka yi da'awa ko zaka yi gyara a al'umma ba zai sai da'awa ba da'awa ta hanyoyi da ba ake yin ta har ma mutum da zai ce zai kawo gyara to bai kamata ka yi tsoron mai zargi ba da ba dai duk wato al'ada duk wanda yake cewa zai kawo gyara zai yi umara cewa zai haida mummuna to kar ya dole sai an fada da shi tun daga mutanen gidansu da mutanen garinsu da abokansa za a ce shi ɗan zafi ne ɗan wane ne wane ne wane ne to kada ji tsoronsu in ya ƙi yin wannan aikin kuma ya zama babu wanda zai yi a garin sai shi tunda shi ne malami ko kuma shi zai iya kawo gyaran to na abin da ya tsoro ne na haramu in kuma ya ƙi ne saboda raunin tsiya da dai masa yawa to wannan ubangiji zai iya kama shi da rauninsa amma dai yana da raunin imani adhaful imani yana inkari a zuciya to wannan adhaful imani kenan kamar da hadisi Abu Sa'id al-Khudri maza Allah ya gwada mana saboda haka a takaice dai wato mutum ya zama ya bijire ma umayyar kyawa da hali da mummuna da kuma magana kan tauhidi da shirka za ka wani wasu daga cikin masu da'awa a kasan nan su kawai abin da ya dame su shine ba za su yi da'awa kan tauhidi ba da shirka ba saboda me saboda idan suka yi da'awa kan shirka da tauhidi dole za su yi rigima da mutane za ku ga akwai wasu malamai za ka su ba a taɓa rigima da su ba za ka ga ai magana ce ai su wane kuma kowa ne irin waɗannan malamai din wannan ba malami na kirki ba saboda ba yadda za a yi ka zo ka za ka yi da'awa ita da'awa ta musulunci irin wannan da'awar da manzo Allah yake yi ka ce wai za ka samu mutane za su yi maka da'a a kai ne fa a gidanka za a samu wasu za su ce za su yi badana lokacin biki ka zo ka ce za ka yi sunna za ku shiri ba za ku shiri ba kai ne wasu daga cikin yan uwa su yi zalunci kace ka ai zalunci kai ne za a samu wani ce wani azalimi sarki zai kawo wasu dokoki ce dole a yi masa da'a a bar dokan ubangiji dokan Allah da manzansa dole za ku shi da wannan ba za ku shi da shi ba da su ba saboda idan ka kana da'awa ko kuma kana kawo gyara kace wai kowa da kowa yana son ka to wannan yana nuna maka cewa wannan da'awa akwai matsala a tare da ita a je a gyara ta to wala ga wani wasu daga cikin malamai a kasar nan ba su san da'awa akan mai tauhidi da shirka saboda idan suke yasi wannan kaga wani za a tsane su za a zama ba a zama da su tsakanin su da mala'u na gari da dangin su za su zama sun fitine su haka zalika da'awa na sunna da bid'a wanda za a ga zai iya magana kan sunna ba zai magana kan bid'a ba in dai bid'a ce ce kaza bid'a ce ya ce ai wanda zai kawo mishi rigima da mutane to shi kuma shi addinin ba a yi shi na wai kaka rigima da mutane ba cewa aka yi da kaka je karko kaka rigima amma kar wannan abun ya zama ya hana ka isa da sako yadda ya kamata ka isa saboda haka duk wani abun da ya janyo mutum ya bar abun da yake wajibi a kansa na yin al'amuru bil ma'ruf da wannahi anil munkar ko kuma ya zake ma wani abun da yake haramu ne ya zake ma saboda kawai yana yin tsoron wane to yanzu wannan abun da mutum ya yi abun da yake na haramu tsoro ne khawfu wa isyanin wa harami tsoro ne na sabon Allah tsoro ne kuma wato na wato fita daga cikin yima ubangiji da'a shi yasa ya zo daga cikin abin da yake zuwa na hadisi a cikin musnad babu ahmad da sunan abi dauda da mu da mutabarai ta hanyoyi da dama daga amr ibn murrah daga abul bahtari sa'id ibn fayruz daga abu sa'id al-khudri daga manzala cewa la yahqiranna ahadukum nafsahu an yara amran lillahi alayhi fihi maqalu la yaqumu bihi yace kar ɗayan ku ya raina yayin da yaga wani abu na abin da ya cancanta yayi wa'azi a kansa ya ga cewa ubangiji yana ya wajabta mushi sai yayi magana akan wannan abu sai ya ki la yaqum bihi fa yalqa Allah sai je ga mu da ubangiji fa yaqulu sai ubangiji ce masa ma mana'aka an taqula kaza wa kaza me ya da kai wa'azi sai ce ya rab inni khashitu an-nas nayi gudun mutane ne kala sai abun yace iya ya haƙu an taksha ni ya mutunta ta kai tsoro wato kawai mutum yace ba zai yi wa'azi gyara ba saboda yana jin gudun yana gudun mutane yanzu kaga yanzu wanda zai ja mishi zargi ne wajen ubangiji abin da yayi bai dace ba kuma ba aiki na annabawa yayi ba ba kuma aiki na muslimuna masu kawo gyara aiki na masu kawo gyara su ba sa jin shayin mai zargi yayin da suke kokarin kawo gyaran su wannan sune wanda yafi kowa ƙarfin imani za su gyara da hannun su za su iya in ubangiji ba su dama na hannu ba to in ubangiji ya ba su baki ba su ci gaba da yin da'awa da baki har sai sun san cewa wannan bid'an babu ita wannan shirkan babu ita a wani lafazi ubangiji ya ce mashi ma mana'aka ra'aital munkara an tunkirahu me ya hana yayin da kaga munkari kai inkarin sa fa idza laqala Allahu 'abdan hujjatahu yaqulu ya rabbi wa taqtu bika wa fariqtu minan nasi idan har wannan mutum ya dan sauran imani ubangiji sai kin samu shi yar hujja da zai iya bayarwa sai ce ya ubangiji nayi imani cewa abin da suke yin munkari ne kawai yana tsoron mutane ne to kaga yanzu wannan shine azaful imani da annabawan Allah ya faɗa azaful imani mafi yin raudan imani da za a samu a ban kasa shine kaga abin da kika san ba daidai bane ka kuma san cewa ubangiji wannan saba mushi ake yi amma ka kasa magana to zo da kaga raudan imani ne in kuma wannan abin ya zauri a zuciyanka kaji cewa ba kai dai kawai dai kamar addinin nan kaga yanzu ya maida ja'ala fitnatan nasi ka'adabillahi kenan ya maida wasu fitnan mutane kamar wani ta azabar ubangiji sai ya zama kawai kamar yadda yake ji tsoron idan yayin zina ubangiji sashi a wuta to sai ya koma yana ji tsoron yayi ba Allah ta'ala biyayya saboda kar mutane su bashi su ke bashi arziki yanzu wannan tsoron da yayi tsoro ne na haramun wannan ba tsoro ne na yana da imani cikakke ba tsoro ne na haramun abin ubangiji ko zai kama shi da zunubin haramcinsa wannan hadisi ne wanda ke rijalul muqtat didda abul bahtari bai ji daga Abu Sa'id al-Khudri ba dan haka akwai dan dace wata fuskar isnadi amma dai ma'anar shi mai kyau ne kaga mun faɗi tsoro na guda biyu tsoron farko shi tsoro na dabi'a tsoro na biyu shi tsoro na haramun irin wannan da muka faɗa wannan mutum ya zama ya sanya wani abu na da'a ya ki ko kuma wani abu da yake na haramun ya ji ya zake masa tsoro na uku shi ne kuma khawfu ibadatin wasir tsoro na ibada wanda shine malai ya saka mana wannan waɗannan ayoyi tsoro na ibada da sirri wannan shine wato yayin da mutum ya tsorata ya zama wato tsoransa ya zama ya damfar tsoransa da risuna gaban wanda yake tsoro din yana jin tsoron wani abu mummuna ya same shi wanda irin wannan mummuna abu kuma ba mu iya kaddarar shi sai ubangiji mutum ya rika jin cewa yana tsoron shi wannan mutumin ya samar masa da abin da ya ga dama na rashin lafiya ko ya samar masa da abin da ya ga dama na kisa ko ya samar masa da abin da ya ga dama na talauci yana kuma jin cewa wannan mutum yana da cikakken ganin dama yana da cikakken ganin dama kamar yadda za ka ga ana samu ga masu bautan kaburbura masu bautan waliyai da ake ta musu wa'azi za ka ga wani yanzu za ka ga idan ka ce mishi ya rantse da ubangiji kan ƙarya ba zai iya ba in ka ce ya rantse da ubangiji kan ƙarya zai iya afuwa in ka ce ya ce wallahi tallahi wannan abin kaza ne kuma ya san ƙarya yake yi to zai iya rantsewa amma ka ce ya rantse da waliyinsa ba zai iya ba saboda me saboda idan ka ce me yasa za ka rantse da waliyin ba saboda shi wannan waliyin ya fushi da kai za ka samu talauci ba za ka samu rosa ba ba za ka sami wato rashin lafiya to kaga yanzu irin wannan tsoro ya amma ya tawo zai tana ubangiji to wannan ita ake kira tsoro na ibada tsoron da zaka dauki wani haƙƙi na ubangiji a matsayin ubangiji shine mai halittawa mai kaddaro dukkan kaddarori na rayuwa sai ka dauka ka ba wannan mahaluki ya zama shi wannan mahaluki shike yin abin da ya ga dama a rayuwarka to irin wannan tsoro ne wanda ubangiji a in ya zama ya zaune a zuciyarsa zai fita mutum daga musulunci tsoro fa kaga tsoro fa ba wai shirka kadai ba dan irin wannan tsoro ne a ina shirka tsoro na mushrikai ta yanda suke jin cewa wani ubangiji yana da ganin dama shi ma irin ganin dama ubangiji ubangiji yanda yake ganin dama cewa a samu ruwan sama ka a samu ruwan sama wani idan sun yi yayin zunubi ya dauke miki ruwan sama in ya ga dama wani ya rikin lafiya in ya ga dama wani ya arziki ko ya talauci irin wannan ganin daman sai ya rika jin cewa to in ya ji tsoron wani in bai ji tsoron wani ba shi ma zai iya samu ba zai samu arziki ba bai samu ruwan sama ba zai samu rashin lafiya zai samu talauci to irin wannan tsoro ne na ibada alamar haka kuma shine wato ya sanya shi wanda yake yin tsoro din ya zama duk yayin da ya bashi umarni to zai iya barin umarnin ubangiji kuma kanshi tsaye a ha'a zuciyarsa yayin da ubangiji ya bashi umarni ko zai bar umarnin ubangiji ya bi umarnin wancan nan yanzu kaga wannan shine ita ce tsoro na ibada mummune ba sa yi ba kowa yin wani tsoro sai ubangiji kamar yadda ubangiji ke cewa zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id ai wa khafa wa'id khafa maqami wa khafa wa'id wannan ji tsoron ubangiji ya kuma ji tsoron wato narko azaba na ubangiji Allah ta'ala yana ba da labarin annabi Ibrahim akan irin wannan tsoro na shirka ita yanda wato mutum zai rika jin cewa yayin da yake tare da wani ubangiji to yana da aminci amma yayin da yake tare da ubangiji shi ba ya da aminci a rayuwarsa yayin da ya zama ya bi umarnin ubangiji to zai zama ya barbarci a duniya na haka shi ba zai iya bin ubangiji ba zai fice dai ba wani ubangiji yayin da kuma ya bi ubangiji kuma shi wannan wanda yake wani ubangiji ne zai fushi da shi zai zama wato wannan abin ya girma a zuciyarsa har ya bar ya bar biyayya ga Ubangiji. To wannan irin wannan tsoro shine Ubangiji ya labata mana game da Annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim yake cewa to yaya zan ji tsoron abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba, ku alhali ba ku ji tsoron Ubangiji. Wato shi wani irin wani tsoro ta ibada shine yayin da kake tare da shi wani Ubangiji sai kake cewa anan kake da aminci, anan ne kake jin kake samun komai na kare rayuwa. Amma idan ka kake tare da Ubangiji kuma Annabi zaka samu komai na rayuwa. To shine yake cewa to yaya zan ji tsoron wani Ubangiji alhali ku ma ba ku ji tsoron Ubangiji. Akalan mu wa ya kamata samu aminci. Wa kaifa akhafu ma ashraktum wa la takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi sultanan. Yaya zan ji tsoron abin da kuke shirka ma Ubangiji alhali kuma ba ku ji tsoron abin da kuke ma Allah ta'ala shirka abin da Ubangiji bai sakar da hujja akan shi ba. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn in kuntum mu'minin in kuntum ta'lamun. Tsakanin mu da ku wa ya fi cancanta ya samu tsoro? Ni da nake Ubangiji shine na dogara da shi, na kuma samu aminci tare da shi a matsayin wanda ya halicce ni, wanda yake bani arziki, ko kuma ku da yake kun dauki wasu wanda suke halittu ne ma a ban kasa, wanda Ubangiji in ya ga dama zai kashe su ko ya raya su, Ubangiji in ya ga dama zai nuna gajiya wasu a gaban ku. To har kuma kuna jin cewa kuna da aminci a tare da irin waɗannan kasassun halittu, sai ni ne kuma zan ji zan zama ina jin cewa ina jin kasawa yayin da nake tare da Ubangiji? To shine kicewa fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Wannan kaga ita ce tsoro ta ibada, tsoro da zai sa mu ji tsoron narkon azaban Ubangiji, ya ji cewa yana tare da duk abin da Ubangiji yake so ya yarda da shi. Yayin da ya gudu daga fushin Ubangiji sai ya dirfafa kuma Ubangiji, shi Ubangiji shi kadai ne ake yin tsoronsa, idan aka yi tsoronsa kuma sai a damfare shi. Fafirru minallahi ila Allah, fafirru min azabillahi ila rahmatillahi. Wannan shine wato bayi bai zai yi su guje ma Ubangiji ba. Amma yayin da kace zaka ji tsoron Ubangiji, tsoron da zai sanya ka daina bauta masa ma baki daya, to zaka ga yanzu irin wannan tsoro tsoro ne da zai jawo maka kaman ka wato zai tike da kai zuwa ga sa'a Ubangiji, na wato cire tsammani daga rahmar Ubangiji. Wannan kuma ba a samun mure da wannan. Zan haka shi Ubangiji shine zaka ji tsoransa, in ka ji tsoransa kuma gurin shi zaka ci. Shine idan kana son sa kuma duk da tsoron soyayya da kake masa kuma zaka ji tsoransa. Saboda haka dole a sami bawa yana karkashin waɗannan fuka-fukai guda biyu, karkashin soyayya ga Ubangiji ka kuma tsoron azabar shi. In yaji kawai shi ina son sa kamar masu cewa su suna bauta ma Allah zan tsawon ba soyayya, ba wai dan tsoron azabar sa ba, to wannan halakaku ne. Dole ka ji tsoron azabar sa. Saboda Ubangiji shi ke da abin da idan bawa idan ya zuba ma bawa ɗaya daga cikin nau'ukan azabarsa, to bawa ba zai iya wato jure ma wani azabar ba. To haka zalika kuma duk wanda ya ce shi kawai yana bauta ma Ubangiji dan tsaba tsoro kawai, to yanzu wannan kaga ya zama wato ya zama yana wanda zai iya tike da shi zuwa ga cire rai daga rahmar Ubangiji. Shi kuma cire rai daga rahmar Ubangiji wannan ba mai yi shi kafiri, ba mai yi mumune ba sa yi. Ubangiji na cewa قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كجاه من باينا ونسكي بنا بكنز لا تقنطوا من رحمة الله كرب شر رجل جرام أبجدي إن الله يغفر الذنوب جميعا للي أنا تعالى شتي كافر الذنوب باكيدا إنه هو الغفور الرحيم للي أنا تعالى شيني مكافر ميجنكي. Da haka duk wani tsoro na Ubangiji da wanda ya tike da kai zuwa ga jin tsoron Ubangiji har ya zama ka cire rai daga haramun Ubangiji, to wanzu wannan abin da kai ya tike da kai zuwa ga haramun zuwa ga saban Ubangiji. Ita tsoron so ake ta zama ta cire ka daga saban Ubangiji, ta kuma ƙara kusanta ka zuwa ga yima Ubangiji da, to wannan shi tsoro ta ibada, tsoron da ake son kowane bawaye. Allah ta'ala yana ba mu labarin Annabi Yaquba yana cewa ya bani ya habu fatahasu min yusufa wa akhihi wala tanqasu min rahmatillah innahu la yasbu rahmatillah illa alqawl kafir. Yace ku je ku ci gaba da neman bin sahun Annabi Yusuf, kar ku cire daga rahmar Ubangiji da kuma yayewan wato damuwansa. Ba me cire rai daga rahmar Ubangiji sai kafirai. Da haka wajibi a samu kowane mumini yana son Ubangiji, yana son rahamarsa, kuma a wani a bangare ɗaya kuma yana tsoron azabarsa, yana kuma tsoron haɗuwa da shi. Wani dole a samu kowane bawa yana da wannan, har annabawa kuma suna da irin wannan. Ka godi Ubangiji na bada labarin har bala ya khafu na rabbahu min fawqihim, suna jin Ubangijin su yana sa tsoron Ubangijin su da yake saman su. Saboda ka dole a sami wannan kawai dai malamai abinda suke cewa shine ya kamata a sami yayin da yake gabar da Allah ubangijinsa ya zama yana cikin zato da ubangiji kamar da tabbata a hadisi mazala na cewa kar daya ku ya gamu da ubangiji sai yana cikin zato ga ubangijinsa to wannan shine malamai ke cewa yayin da yake gabar da rasuwa to ya zama ya fara gabatar da ya fara rinjayar da bangaren rahama mu'mini yayin da yake gabar da rasuwa ya zama yana rinjayar da wato a bangaren rahama saboda me saboda ya san cewa tunda ya rayu rayuwa ta imani ubangiji kuma baya tozo ta aikin masu aiki to wannan sai ya sanya ya fara yarin jaya da wato bangaren rahama ba bangaren jin tsoron kadai ba wasu kuma malamai suka ce a kawai ya ci gaba tafiya khaufan waraja kamar yadda Imam Ahmad yana cikin rashin lafiya daga cikin mutan gidansa suka ce suna lakada mishi kalmatun shahada sai Imam Ahmad bai ci fada ba sai suka damu ya mabu ahuri ba wannan maganar ba har ya ce la ya ce a to shi ashe wani shedani ne haka ya fito ya bayyana masa yana kokarin nuna mishi cewa ai kai kaza kai kaza kai kaza har ka kalam gagara ba dau ka gagari shedanu sai shi sai amma Umar ke cewa har yanzu dai tunda dai sauran numfashi ba a mutu daga bakicin ka ba to ashe wannan ya sanya haka Imam Ahmad har zai kuma ga Allah ya zakarin jin tsoron kai ya fada cikin wani abu da zai zama ya bata aikin sa baki da wannan dai magana ce ta malamai kowanne aka kowanne tana da fuska kuma babu ladi idan aka yi riko da ita malam sai ce wa qauli da kuma fadin Allah ta'ala inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin kadai wanda suke wato raya dakin ubangiji man amana billahi shine wanda suka yi imani da Allah wal yawmil akhir da nan karshe wa aqama salata kuma suka tsaya da sallah wa ata zakata kuma suka bada zakka wa lam yakhsha illa Allah biji tsoron kowa ba sai Allah ta'ala fa asa ulaika an yakunu min al muhtadin lallai tabbas wannan mutane za su zama daga cikin shiryayyun mutane anan Allah ta'ala yana bada labarin cewa duk wanda suka kaga suna raya dakin ubangiji raya shi da bauta raya shi da ambaton ubangiji raya shi da umarni kyawa da hayi da mummuna da wa'azi raya shi da da dukkan abubuwan da ya kamata a raya masallatai da shi daga kuma cikin siffar su shine ba sa jin tsoron wani gami da addinin Allah ta'ala ba sa jin tsoron kowa sai ubangiji to irin waɗannan wanda suka tara waɗannan sufofi to su ne suke raya dakin Allah ta'ala su ne Allah ta'ala ya bada wato waɗannan sufofi nasu cewa su ne mummunai kamar da wata aya yake cewa wala yakhshawna ahada illa Allah wa kafa billahi hasiba ba za ji tsoron kowa sai Allah ta'ala saboda haka diya inda bawa ya zama Allah ta'ala shi kadai ne yake jin tsoro ba wani mahaluki ba to zaka ga yabo da rashin yabo sun zama daya a wajen sa zaka ga an yabe shi bai dame shi ba dan dama dai ba dan me wannan me yaban yake sa yayi ba an kushe masa an ce shi so yake ya faraka mutane kai baka samu sauki wajen da awanka to yanzu wannan duk ba zai sa ya daina yin da'awan ba saboda me saboda ku la ya khafu fillahi law wata la'i gami da ubangiji dai ba ji tsoron mai zargi ba ji shayin wani zargi da wani mai zargi zai masa a malai kara cewa a wa qauli da fadin sa wa minan nasi zaka samu daga cikin mutane man yaqulu amanna billahi wanda zai ce mun yi imani da Allah fa idza udiya fillahi idan aka cutar da shi a cikin tabarkin ubangiji saboda ubangiji aka cutar da shi ja'ala fitnatan nas ka'adabillah sai ya sanya jarabawa mutane kamar azaban ubangiji malamai suka ce anan abin da ake magana wato mutum ne ya ce zai ya karbi imani to idan aka cutar da shi saboda wannan imanin nasa sai ya mai da wannan cutarwa da ya samu a imanin nasa kamar azaba ne daga na ubangiji tai me yasa aka fara ta azaban ubangiji yayin da aka ce bawa idan yayin shirka zai shiga wuta kaga wannan jin tsoron azaban ubangiji ya sanya bai shirka ba sai zama ya zama yana raki har ya bar shirkan baki daya ko ya bar zina baki daya to shi ma haka wannan mutumi sai ya sanya cutar da shi da aka yi a tabarkin ubangiji tunda mutane suna cutar da shi sai shi da haka shi ba zai imani ba ba zai yi addini ba ba zai yi da'awa ba saboda me saboda ana cutar da mutane wanda masu da'awa saboda ana yin talauci aka yi da'awa shikenan sai ya bar imani kamar wannan azaba ne na ubangiji wato kai ka ce ire-iren waɗannan mutane sun ji takaici sun yi rinda ne saboda kawai suna jin cewa sun ubangiji sharadin cewa idan za mu imani to karka bari wani makamishi ya same mu karka bari wani wata jarabawa ta same mu in jarabawa ta same mu to za mu bar wannan addinin naka kamar haka suke ma ubangiji wannan sharadin to kaga irin wannan masu irin wannan kaga sune munafikai kuma mutukar dai mutun zai koma ya ce shi dungurungun jarabawa ta same shi ba a tafarkin ubangiji a da'awa ko a idara da zai kawo ko a tsayuwa kan ibada da zai rika yi ko tsayuwa kan musulunci to yanzu wani abin da yake munafici ce a zuciyarsa munafici ce a zuciyarsa mutun da har gashi yana cewa shi ba zai yi addinin bane kawai saboda shi ba zai iya faɗa da mutanen shi ba ko ba zai iya faɗa da mutane ba ko ba zai iya wato adawa da masu adawa da shi ba wanda kuma wannan ba shi ne ake annabawa ba manzala ya adawa da mutanen gidansa ya adawa da Qurayshawa ya adawa da kowa da kowa saboda wannan hanya ta addini saboda haka duk me yace me cewa zai kawo gyara a harkar addini muna ƙara narantawa to ya shirya ubangiji fa zai wato jaraba shi ubangiji zai kawo jarabawa kuma ba dole sai wanda yake so ba jarabawa wanda za a zama wato an tankadi an raira yi tsakanin wane ne na Allah waye kuma wanda yake da awa yake yi kamar da Allah ta zaka cewa hasiban nasu an yutrafu an yaqulu amanna wa hum la yaftanun wa laqad fatana alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin suna riya ce wanda suka ce sun imani suna riya kawai a bar su ba a jaraba su ba su ce sun imani ba a jaraba su ba an jaraba wanda suka zo kafin su Allah ta'ala yana haka idan ya bayyanar da waye suka yi gaskiya waye kuma suke ƙarya saboda haka yayin da kace za ka yi da'awa Allah ta'ala wata kila jarabce ka da rashin da talauci saboda masu kudin wata kila su ne wanda ba su san da'awa din su ne ya ayyuhan al-mala'u na gari wata kila Allah jarabce ka da fada da masu mulkin garin wata kila Allah jarabce ka da fada da masu danginka to wannan duka ana gaya maka cewa kai hakuri ka ji tsoron ubangiji shi kadai kar ya sa wani cire ka daga asalin wannan hanyar da kake ta gaskiya jin cewa kai ba za ka daina yin addinin kace kawai a ce ka sa addinin Allah ka yi addinin Allah kace kai ba za ka yi ba saboda me saboda kana jin tsoron mutanen garinka to wannan shine wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza uziya billahi aw uziya bi sababillahi wannan fi sababiyati ina aka wato cutar da shi saboda ubangiji ja'ala fitratan nasi ka azabillah sai ya sanya wannan jarabawa da ya samu kamar azaba na ubangiji sai ya bar addinin tunda zai wato yana samun azaba wani mutane azaban mutane kamar azaba yana ubangiji zai masa zai mamumurai su kuma yayin da suka saba mishi wannan yake sanya ya bar addini Allah ta'ala ya kyauta kuma da lokaci ko shiga to lokaci ya ja ko to almuhim dai ba zai ƙara rairewa wannan malam ya buga mana wannan babi saboda ya riga ya baro muhabba soyayya kar mu zama mun dogara kan soyayyar ubangiji kadai ba ma ji tsoron azabansa muka ce kuma tsoro iri uku ce tsoro ta dabi'a wannan tsoro ne har annabawa suna irin ta kun ga kaga gashi annabi Musa kana cewa wafaratu minkum lamma khiftukum dan ya ji tsoron ku dole aka kaji tsoron wani azzalimi dan ko wani azzalimi ko kaji tsoron wani kirkiye ce duk wannan tsoro da dabi'a wannan mutum kawai dai abinda za a ce shine ya zama karar da zama ya sanya kabar addinin ka saboda wannan tsoro din kadai kawai kan wannan tsoro ya zama kabar addinin ka har a ce zuciyarka yanzu wannan sai ya zama akwai zargi sai kuma tsoro na haramu shine tsoro da mutum zai sanya sau tsabar ragwancinsa ya daina yin wato umar kyawai da hanyar mummuna har ma wannan ya sanya wato ya zama wasu abubuwa da suka zama wajibi akan sa ya ki ke zo ne tsoro ne da ubangiji zai zarge shi saboda wannan in ya zama a cikin zuciyarsa akwai ragowar imani ta wannan raunin imani ya yi inkari a zuciyarsa to wannan raunin imani ne in ya zama ko a zuciyar nasa ba ya daina inkari bai inkari ba a zuciyarsa to yanzu wannan ubangiji zai kama shi da haramci da yayi tsoro na ibada kuma shine wani tsoro na da za a dauki wani haƙƙi daga cikin haƙƙin ubangiji wani aiki daga cikin aikin ubangiji na azubtawa saukar da ruwan sama ba da arziki saukar da wato rashin lafiya ka dauka ka ba wani mahaluki ka ce wannan mahaluki duk abin da ya ga dama zai iya maka dan haka kaji tsoron sa to irin wannan tsoro ne na shirka kai cewa wani idan kai musulunci in ya fushi da kai akwai wani dodo misali in ya fushi da kai shikenan zaka balbalce in kai musulunci da kai zaka musulunci ba kaga wannan ayyuka ja'ala fitratan nasi ka azabillah kuma to irin wannan tsoro ne na haramun tsoro ne kuma na shirka yana fitar da mutum daga musulunci wannan tsoron nan tsoro na ibada yana fitar da mutum daga musulunci. Ka dauki ɗaya daga cikin hakoki na Ubangiji ka ba wani mahaluki, kamar mutum yaje tima a ƙasa ga wani wanda yake cikin kabari, ya rika jin cewa mai kabarin nan ya fushi da shi, shikenan zai shiga wutan jahannama. Yanzu kaga wannan tsoro ne na ibada, in yayi tsoro irin wannan to zai zama ya mutu mutaddan kafir. Allah ta'ala ya tsare mu insha Allah. Idan muka zo akwai hadisai da malai ya kawo mana a babu, za mu karshe waɗannan hadisai. Abinda muka tantance Allah ya ba mu lada, abinda muka yi kusuri Allah ta'ala ya yafe mana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Babu tambaya ko? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Da da a shirka ce, a shirka ce babba kuwa, to shi wanda ke cin kabari zai iya masa wani abu ne? Dama yanzu wanda ma ina da rai kace ba ni moda ya baka, je ka siyo min abu a bakin titi, ya je ya siyo maka, ayyana abin da zai iya shi ba, shi akwai abin da zai iya ne? Ka ka dake wani abin da ba ma zai iya ba, har a cikin rayuwarmu ne yau da kullun ka bashi. Wannan shirka ce babba, balle ko mutum ya rika jin cewa yana jin tsoron cewa idan bai mishi biyayya ba zai shiga wani gargadi a rayuwarsa. Wannan ai kaga shirka ce irin ta mushrikai, shine Ubangiji kuma yake nan yake cewa fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, cewa ne wa khafuhum in kuntum mu'minin, ku ji tsoro wa khafuni in ku ji tsoro na in ku zama mu'minai, wato idan ku ji tsoron mu ne kenan ba. Shi yasa ba ne kawo anan, saboda ka gane wannan khafun ta ibada ta tsoro. Akwai wanda yake khafu ne wanda kawai za a ce mutum kawai ya dai cika rabanci ne, kamar mutum ya ga wata yar takarda leda ko takarda kawai ya dinga zumbuda ihu haka, haka zuwa nan kawai daga wanda tsoro ne kawai mazmum kawai za a ce kai ka cika tsoro. Wannan shi wani tsoro ne na gawu ne kawai, wannan ila iyaka dai idan shi ma ya yawa kuma ya zama har ya bar wajibi ko ya ki yin abin da yake wato da'a ce ga Ubangiji, wannan a zarge shi saboda wannan. Saboda ka tsoro, akwai tsoro ta da'a wanda kuma duka wannan abin samar da ya kawo saboda za ta iya sa mutum ta musulunci in yayi ta tsoro ta ibada. Masha Allah. To, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.